إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل بركم مدى شروة وما بركم مدى صلى Allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana da alkhairi. A bayan hutun sallah ga mun dawo insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yanda muka saba sati-sati. A godiya ta tabbata ga Allah Ta'ala wanda ya nuna mana watan Ramadana lafiya kuma ya nuna mana karewar shi lafiya. Bai ba mu ikon gwargwadon ibadodin da muka tashi muka yi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ibadodin da muka yi na yunwa da kishirwa na aljihunmu na bakunanmu na ƙarfin jikinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya adana mana ranar alkiyama su amfani mu. Allah sa muna cikin waɗanda aka yanta daga wuta, cikin waɗanda aka karɓi ibadodinsu, muna cikin waɗanda aka yi musu gafara. Allah ya tabbatar mana da haka. Kafin mu shiga karatu, Ramadana ɗin nan makaranta ce babba wanda kullum cikinta muke, amma yana ƙara tunatar da mu. Makaranta ce mai girma inda abubuwa da yawa ake koyo. Cikin Ramadana ana koyon haɗin kai. Kuma dukkan musulmi gaba ɗaya azumi suke, dukkansu gaba ɗaya kowa azumi a shi, akwai abubuwan da suke iya haɗa mu. Tun da akwai abubuwan da suke haɗa mu, ya kamata mu haɗu, mu haɗu ba nan kaɗai ba, komi ma Allah so yake mu haɗa cikin shi. Mu so junanmu, mu rungumi junanmu, mu sani cewa rayuwa in ba haɗin kai kara zuba ce. Da rayuwar da ba haɗin kai, ba rungumar juna, ba ƙaunar juna, ba san juna, to rayuwa ce ta kara zube, rayuwa ce mara albarka, ba ta da albarka wannan rayuwa, babu alkhairi cikinta. Haka dole ne mu haɗa kanmu. Musulunci shi ne addininmu, Allah shi ne abin bautanmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin da muke biya. Gabas ta ce alƙiblan kowa cikinmu. Ya kamata kenan mu zaman tutunciya madaurin ki daya, mu so juna, mu rungumi juna a matsayinmu na al'ummar musulunci, sannan kuma a matsayinmu na 'yan ƙasa. Ya kamata mu zamanto masu haɗin kai, kan mu ya zamanto a dunƙule a ƙasarmu, sannan kuma a garuruwanmu, inda muke cikin garinmu, inda kake zaune a unguwarku, ku haɗa kanku. Da 'yan kowace unguwa za su haɗa kansu. Da gari ya gyaru, da ɗan kowane gari za su hada kai da ƙasa ta gyaru kuma hadin kai ba malhiri cikin rayuwa dole mu rungumi juna mu so junan mu mu taimaki junan mu mu rike junan mu mu yi kokarin duk abin da zai cutar da garin mu mu gaba masa shi da abin da zai kawo garin mu ci gaba mai kokarin san shi kan ya zamanto kowa cikin da kanshi kawai ya damu da kanshi ne kawai ya za ni in samu shi ya dame ni amma yaya garin mu za ya samu ya ungonmu za ta samu ba ruwana wannan in dai ni na samu garin mu ya rasa ungonmu ta rasa kauyen mu ya rasa rigan mu ta rasa kasan mu ta rasa ni dai in dai yana da shi kenan wannan ba rayuwa bace mai alheri dole sai ka sa san al'umma gabanka wannan zaka samu mi zaka samu alkhairi zaka samu ci gaba cikin rayuwarka saboda haka kadan daga cikin darasin da zamu dauka cikin ramadan shine hadin kai mun doki azumi tare mun kare tare kan bambancin da aka samu kadan ne na mutane wani bai dauka tare da mu ba amma dai mafi yawan kwana 28 ya yi shi tare da mu kaga dai akwai hadin kan kwana guda ne dan haka kenan ya kamata mu zamanto masu hadin kai kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wataala cikin alqurani wurare da yawa ya umarce mu da haka Allah ya ce wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da musulunci kada ku rarrabu ku riko da alqurani kar ku rarrabu ku rike Allah kar ku rarrabu uzkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an ku tuna ni'ma Allah gare ku a lokacin da ku zamanto makiya Allah subhanahu wataala yana faɗin wannan ne ma gaba ga mutanen Madina huwa da kani ne da al-Aws da al-Khazraj ne mutum guda ne huwa ne da kani bala'i ne da tashin hankali ya koro su daga Yaman sun taba Allah kamar yadda mun gani nan a cikin suratu saba da qad kana li sab'in fi maskani ma'aya jannatani an yaminin wa shimal sun taba Allah ne sai Allah ya watsa su inda suke zanna lafiya lau suke Allah ya ba su dausayi ya ba su wurin noma ba su da yunwa kayan marmari ga sunan birjik ruwa ga sunan baki shirwa wadata ga ta nan a yi noma a samu kuɗi balaguro da sauki kawai suka ce ina ma a canza musu irin rayuwar da suke wannan rayuwa kullum iri ɗaya ina ma tahiya ta yi nisa Allah ya ce an ba ku mutanen da za su ke cin ayaba su ci abarba su ci pom su ci rezam su ne kayan ciye-ciyensu hatsi ga yanan dawa ga ta nan masara ga ta nan shinkafa alkama duka su nan wadace suka ce ai ba haka suke so ba Allah ta'ala ya gama su da goro ba da magarya su zanto gora suna ci Allah ya zalika jazanahum bima kafar mun saka musu ne saboda sun yi rishin godiya ga Allah da gani to sai Allah subhanahu wataala ya aiko ma wannan damdin nasu bala'i gaba ɗaya damdin ya wace inda yake tara ruwa din ai ta noman rani ba ya karewa sai damuna ta zo ya bude gaba ɗaya ya zo dai ya canja musu gidaje suka taso sakamakon sun yi saban Allah to yan gida dai ne suka taso wasu suka tsaya Madina suka zo Madina suka ga wuri ne mai kyau za su wucewa shafa suka ga dausayi irin na wajensu gaya nan ko ina sai suka yi zamansu to yan gida ɗaya ne amma sai su shekara 40 suna faɗa ba tsaya aka sasanta ba kuma akan wani abu wanda ba komi ba abin bai kai kawo ba wani ma zai yi ta faɗa nga tambaye shi waɗa mai yaki shekarun bai ce wallahi shi bai sani ba tunda dai ya ga masu gidan shi mutanen shi dangin shi suna wannan wadan to shi ma yi zai awa na mawaki yake cewa la yas'aluna akhahu hina yandabu hina ibati ala ma qala burhana su ba su tambaya dan uwan su a cikin musiba in ta taso ba su tambaya me yasa ake wannan abu ba su tambaya dalili to haka aka yi ba su bar wannan tashin hankalin ba sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana Makka su da kansu ka taso su bin duka suka ce suna son manzon Allah ya koma Madina radda manzo Allah ya shiga Madina shi ce dan ko me sai zo kai Allah ce ku ce wannan ne'ima da can kiyaye kuke da juna yanzu kun zaman to ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da can kuna bakin raban bakin gaban wuta ta jahannama fa anqadhakum minha sai Allah ya tsamo ku da garita saboda manzo Allah Allah ce ku tuna wannan muna kusan cewa Allah ya muku ni'ima babba saboda ka ba abin da ke hada kan mutane sai musulunci to ga musulmi amma ko ba mu da hada kai anya musuluncin gaske muke kuma duk inda ka gane mu haka muke ba mu da hada kai duk duniya haka muke kuma musulunci ya koya mana hada kai kenan aiki ne ba mu da kaidodin addinin musulunci yanda muke kowa riwa muka yi muka ce bangaren muzabi mu kare sai ka same mu can cikin mara ta rigima da juna kuma kai ne daga nesa kake ganin mu kamar hada muke amma da ka shigo sai kaga daren da baki kaga wani bai shiri da wani wani bai ga miji shi da wani shekara ba magana wani bai bin wani sallah haka ake ta rayuwa wannan ba daidai bane wannan babu inda za ka kai mun da jahannama Allah ya kiyaye mu da haka kenan dai takaitaccen nasihar da za neman mu mu rike junan mu mu hada kai da juna mu rungumi juna mu so juna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a manzo Allah ya ce ku zamanto yan uwan juna kullul muslimi ala almuslimi haramun maluhu wa damuhu wa irdu ku zamanto yan uwan juna ku girmama juna ku taimaki juna a cikin rayuwa da haka ne al'ummar musulunci ta samu ci gaba mai tabbata Allah ya sa mu dace Allah ka maimaita mana ka gara maimaita mana Allah Allah ka kai mu badin badada cikin koshin lafiya cikin zaman lafiya a cikin aminci amin ina muka kwana da biyar dai ko al-hadithul khamis wal 20 a cikin 40 hadisi za mu tashi kan hadisi na 25 wanda kuma shi ne karatunmu na 26 malam ya ce ana bi dhar radiyallahu anhu qal kuma dai an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda aiban Abu Dharri sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko da yake mun yi tarihin shi wannan lokaci anna nasan min ashabi rasulillah lalle wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda ake ni da mutane a nan gurin talakawa talakawan kuma nawa na mutanen makka da suka dawo madina su ake nufi da anna nasan wasu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashabi jam'i ne sahibu jam'i da yawa sai a ce ashabu sahabbai guda ne kuma sai a ce mi sahibu shine sahabi ko ka ce sahibu ko ka ce as-sahabiyyu ko dai ka ce sahibu sahibin nabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce sahabiyyun nabi ma nashi shine abokin annabi muna ganewa ko kamar yadda Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi lokacin da manzo Allah yake ce ma sahibihi abokin shi la tahzan inna allaha ma'ana kakkai bakin ciki Allah na tare da mu to wa yake ce ma sahabi ko su wa yake ce ma sahabbai sune wadanda suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya aiko annabi suka gamu da annabi alaihi salatu wassalam suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka mutu akan wannan imanin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka gamu da manzon Allah koda ba su ganshi da idanu ba domin akwai makahi zamanin manzon Allah sun gamu da shi amma basu ganshi ba kamar Abdullah bin Ummi Maktum ladanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya imani da manzo Allah amma bai ga manzo Allah ba kuma ladani ne saboda ba ya da idanu haka ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan su ake ce masahabai wadanda suka hadu da manzo Allah suna masu imani ne shi kuma suka mutu akan imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma su suna da yawa kuma hawa ne sahabbai kuma yanda Allah ya karkasa su cikin Qur'ani la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darar walmujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu alhusna faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ce wadanda suka zauna daga cikin masu imani ba su da wani larura ba su da wani cuta da ya hana su tafiya wurin yaki ba su zama ɗaya da wadanda suka yi jihadi da kansu da kudin su. Allah ya fifita wadanda suka yi jihadi da kudin su da ran su akan wadanda suka yi zaman su. Su ba su ba kafirai bane amma dai Allah ya ba wadannan falalar da bai ba wadancan. Da darajoji masu girma Allah subhanahu wataala bibita su. Wallahi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Ulaika abamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna. Allah bima ta'maluna khabir. Daka Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su masu daraja ne. Duk wanda ya zanna da manzo Allah da imani da gaske ko mutunan kirki ne bawan Allah ne da ya kamata musulmi ya so shi. Allah ya kara mana son sahabban annabi. Yace waɗansu mutane yana nufin talakawa ne daga cikin mutanen da suka yi gudun hijira daga Makka zuwa Madina. Daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace linnabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud duthuri ma abuta dukiya ma abuta wadata sun tafi bil ujur da lada. Ad-duthuri jam'i ne na dathar ko dathar shine kudi masu yawa. Ba a ce ba kudi duthur sai in sun kai kudi masu yawa sai sun kai miliyoyi ko sun kai biliyoyi ba ɗaruruwa ba ɗaruruwa ba a ce masu duthur. Dan kana da yaddarinka 200 300 400 baka da miliyoyi miliyan miliyan dinka bi miliyan 3 miliyan 4 duk kai ba ahlud dusur bane kai. Na'am. Ko kudi masu yawa miliyoyi kana da daruruwan miliyoyi ko kuma kana da miliyaryoyi dubban miliyoyi to kai kudi kenan sai a ce ma dusur. Sai a ce ma ahlud dusur. Muna ganewa ko amma mai kuɗi ne sai dai ba su da yawa 100 200 300 miliyan 200 mai kuɗi ne amma dai ba su da yawa. Kora ka sai dai a ce maka mai kuɗi ba a ce mai kuɗi da yawa domin kuɗinka na ɗinki ne da saya abinci. To in ba kuɗin ɗinki ba yanzu wannan ka sai mota yake nan a ga sun kari ko ka sai gida kenan ka dawo mai gida ba mai kuɗi ba ga gidanka amma ba ka da kodala. To da haka ad-duthur jam'i ne da sadakar shine kuɗi masu yawa. To sabai akwai masu kuɗi masu yawa cikin su ko masu kuɗi masu yawa. To sayyidina Usman ya bada kyautar raƙumi 1000 ya bada sadakar raƙumi 1000 da sardin su da abin nan da takubban su da mashinansu da kibiyoyinsu waɗanda za a hau da guzurin wanda za a hawansu 1000 kasa yana da kuɗi da yawa kuma ɗaukowa ne ya bada ba iyaka kuɗin kenan ba. Ya ɗauko maƙudan kuɗi ya zuba gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na juya sanka yana bibbirkita sai yana diba su. Manzo Allah yana cewa daga yau da abin da Usman ya ba zai cuta mashi ba kuɗi da yawa. Yana da kuɗi kenan. Ya yi odan abinci wani lokaci ana yunwa Demakin ya amfani da wannan damai ya tsara ma mutane ya kara ma mutane kudi ya samu kudi tunda ana yin wa dole sai abinci aka zo aka yi ta kara kudi ana saye ce ba ya saidawa ki tuntune ya saida aka ce wa ka saida mu mune yan kasuwar Madina gabana akwai wani bako cikin wanda ba mu san shi ba yace a ba bako cikin kun san shi wanda na saida mu Allah na saida mu haka wannan abincin raba shi za a yi sadaka fi sabilillah ba ma saida shi za a yi da farashi dan kadan ba ba magana a raba rabi ko kuma ku bada daidai yadda na sauko ko kuma na rage muku a gaba ɗaya ya bada fi sabilillah abinci mai yawa ba dan kadan ba a kaga akwai masu kudi irin su Abdulrahman ibn Auf Zaid ibn Abi Waqqas duk masu kudi ne irin su Abdullah ibn Haram mutane ne masu kudi akenan tara kudi ba haramun bane abinda aka hana shine ka tara ka hana haƙƙin Allah in ka tara kudi ka biya ka bada haƙƙin Allah in shekara ta yi ka fidda zakka in taimako ya kama na ka tausaya ke yake ce ma neman kudi na halaliya kenan ma dan ka tara kudi da yawan su in dai kana sarrafa su yadda Allah yake kai to ba kamar Allah laifi ba amma ka tara su ba ba ci ba sha ba ka bada haƙƙin Allah ba ka ba kowa kai ma da kyar kake ci to haramun ne kai ne wannan wahala ci gara ma ka bari wallahi saboda zaka tara tara ma ita za a ranar kiyama ka dauka a dunkule ma ita jibjigiya ga ta nan kai kana daukar dukiyarka ko mota kada kake hawa kai ga magamuwa kace ka dauka kana daukar ta to bari kana da motoci manya ga gidaje ba kar sa wajen gida 50 duka a tara ma a ce ka dauka amma gamuwa ce dauki gammo na wuta su ma an kona su da wuta sun yi cacawar a ce ka dauka kuma sai ka dauka a sai mutum ya dauka ba ka cewa ba ka iya ba ya kai ka dauke su duniya in da ka dauke su duniya lahira sai ka dauke su cikin wata jahannama in ne baka bada haƙƙin Allah ba to dan haka nan talakawa ne suka kawo kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma abuta kuɗi masu yawa sun tafi da lada mana sun yi aikin lada suna ta aikin lada da kuɗaɗensu sannan kaga sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah ka san ita sallah ta kowa da kowa ce ba ba da ba ba ne ba sai an biya kuɗi yake yin ta ba kyauta ruwa Allah yake yi ruwan da zaka tsarki ka yar wallahi kyauta wurin da zaka shigo ka ibada kyauta sai zaka sallah kowa da kowa na yin ta to suna yin sallah mu ma muna yi talakawa wa yasumuna kama nasumu sannan kuma suna azumi kamar yadda muke azumi shi ma azumi ka san na kowa da kowa ne wanda ba ya shine mara lafiya kawai ko bai uzuri su ne ba su iya azumi bari wanda yake da lafiya yana iya azumi ko ka yi sahur ko baka yi sahur ba kana iya azumi mutane da yawa suna azumi da dorili ko wata rana ma sai ga azumi da dorili nan ma daɗi ke gare shi kawai ka tashi jikin cikin ka ba komi sai yunwa da kishiwa amma ba ka yin wani kullewa ko wani abu ahi alau tsabanin kacin wata rana kuma sai ka ga doriran ba daɗi komi sai ka zanyi ganin shi bibibi kowa dai yana azumi ko an yi sahur ko ba yi sahur ba azumi yake wa yatasaddaquna suna ta yin sadaka bi fuduli amwalihim da sauran kuɗin su bana da kuɗin da suka riga bayan bukatun su kuma suna yin sadaka inda suka sha bamban da mu kenan mu talakawa ne ba mu da abin da za mu yin sadaka su ko masu kuɗi ne suna da abin da za su yin sadaka a wata riwaya suna tahiya aikin hajji kasa aikin hajji sai mai kuɗi talaka ba ya zuwa aikin hajji ko ba haka ba akalla sai ka kashe miliyan 4 da wani abu ne zaka ko miliyan 4 to talaka yana da miliyan 4 bai da miliyan 4 a wata riwaya suna aikin hajji kuma suna yin umara kaga umara ma ta wace ce mai kuri ce kada kana nan kana neman ittiyar kabi ko uku kama sara ina kai na ta umara umara ma sai mai kudi to suna umara sannan kuma suna kashe kudin su wurin jihadi fi sabilillah suna taimakon mutane su sai musu dawaki da raƙumma da kayan yaki kuma muda wanda zai sai kayan yaki ya kasan sai mai kudi duk suka ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun kin Allah ba ya samu ku abinda za ku yi sadaka da shi ba mana ku ma talakawa babu ku ba akwai abubuwan da za ku yi kuma sadaka ne gare ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa inna bi kulli tasbihatin sadaqa lalle sadaka tana tabbata da dukkan wani tasbihi da kai duk wani subhanallahi da zaka yi za a baka ladan sadaka mai kudi ya bada kudin shi an bashi ladan sadakar da yayi kai kuma an kace subhanallahi sai a baka ladan sadaka kai ma wa kulli tahlilatin sadaqa kuma Allah ta'ala ya sanya ga dukkan wani la ilaha illa Allah da zakai shi ma sadaka ne kuma an kace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za baka mi za baka la da sadaka kamar yanda mutum zai yadda kudin shi dala 10 dala 20 dala 40 dala 100 ya sadaka ya samu lada kai ma in ka tsaya kai wannan tasbihin baka da kodala za ka samu lada ta sadaka kuma sadaka wa kama kanka kai ma wa kulli tahmidatin sadaka duk wani alhamdulillah da zaka cewa nan ma kana da sadaka kace subhanallahi ko kace alhamdulillah kwara daya sai ka samu ladan sadaka in ka kara kara ma sadaka in ka kara kara ma sadaka in ka kara kara ma sadaka wa kulli tahlilatin sadaqa dukkan wani tahlili sadaka ne wa amrin bi ma'rufin sadaqa umarni da aiki mai kyau shi ma sadaka ne kai umarni da aiki mai kyau ko cikin gidanka ko waje ko kai ma diyanka ko kai ma matanka ko kai ma makwabcinka ko abokinka ka sashe wani abu mai kyau wanda Allah yake so shi ma zaka samu ladan sadaka wa nayin an munkarin sadaka hani daga abin da yake baya da kyau sadaka ne ma'ruf shine da abin da Allah ya yarda da shi to abin da Allah ya ce ana ce mai ma'ruf kalma ce wadda ta tattaro duk wani abu mai kyau munkar kuma shi ta kalma ce da ta tattaro duk wani abu da baya da kyau duk wani mugun tun daga shirka har zuwa karamin laifi duk munkar ne to idan ka hana mutum daga aikata wannan munkar din zaka samu sadaka musamman waɗannan umarni da yake mai kyau da hani daga mugun aiki abubuwa ne waɗanda su sun sha bamban da tasbihi da talili da takbiri sun sha bamban saboda mi su wani kasa yi shi kuma talili kai ne kai da kanka amma an kasa wani yayi wanda tashi ana sallah tashi kai wallahi kai sallah sai ya tashi to ka samu ladan sadaka wanda kai ka zan kiyar wallahi mai kyau dibar wallahi ka aka yaro Allah sai batsal kake ta yi da ruwa sai ya gyara ya ce yaya ake yi kace mai ga yadda ake ka umarce shi da aiki mai kyau ko ka kwadaitar da shi yaro wallahi irin wadda shari'a ta ce a yi to za ka samu lada ta sadaka haka in ka ga mutum na kallon wasu abubuwa cikin waya ko kai suke yana lido ko yana kwas cikin waya ka ce ba wannan me wannan sai ka ce yaro me za ka yi da wannan tun muna yara muke wannan kuma har yanzu baka bari ba ya kamata a je ka wuce nan wurin shikenan sai ya bari ka samu ladan sadaka wa fi buti ahadikum sadaqa a cikin ma wato buti ahadikum biyan bukatan ɗayan ku tare da iyalin shi mutum ya biya bukatan shi da iyalin shi sadaqa nan ma akwai sadaka ma'ana za ka samu ladan sadaka ma'ana za ka samu lada wurin Allah idan ka kusance iyalinka ka biya bukata sai an baka lada saka Allah ta'ala ya sanya muku wurare da yawa da za ku samu lada ba sai da kudi ba Allah bai ma arziki ba kwantar da hankalinka in bai ma arziki na kudi na dukiya ba to akwai hanyoyi da yawa da za ka yi ka samu sadaka wurin Allah subhanahu wa ta'ala قالوا يا رسول الله يسابي سكتي يا رسول الله يا مايكين الله اياتي احدنا شهوته شن ديم مزي جيم شهوشي ويكون له فيها اجر كما يكسنشي ينا دلادا اتكنتا يتوان نشهوته قال سيا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ارأيتم كنا جنن لو وضعها da zai dauki sha'awan ya aje tafi haramun a cikin abin da Allah ya haramta mashi akada alaihi wizr kin zai kasancewa yana da zunubi ba na tambaya ai haka nan ne go idan ka sadu da matar da ba ta aure ba ba mata auren ka bace me kai kai haramu to haka ma in ka sadu da matar ka ta aure kai halaliya zaka samu lada auren Allah subhanahu wataala wa kadhalika idza wadaha bil halal haka idan mutun ya je ta a cikin me a cikin halal mana sha'awar tashi kana lahu bihi ajr zai kasancewa yana da lada da ita rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a wata riwaya da suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu waɗannan abubuwa sai masu kuɗin su ma sai suka je suka kuma suka dawo suka ce ya rasulullah ƴan uwanmu sun ji abin da ka gaya min muna yi su ma sun je suna yi to a ƙara gaya min wani karatun da su ma ba su iya shi ke manzo Allah ya ce babu shi zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake bada ta ga wanda ya ga dama Allah ya ga dama ya ba su kuɗi saboda haka sai ku rungumi kaddara kawai ku je kuma ku ci gaba da neman Allah ya baku arziki sai ku yi irin nasu in kuma bai baku ba to ga arziki na ya baku na bakinku ka ce subhanallah za ka samu irin ladar da suka samu alhamdulillah za ka samu irin ladar su la ilaha illallah za ka samu ka yi wa'azi za ka samu ka karantar za ka samu wannan hadisi mai girma yana kwadaitar da mu wato kwadayin sahabbai akan ayyuka masu kyau kaga abin da ya damu talaka na zamanin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba talaucin ne ya dame su ba abin da ya dame su ya za su yi ta daga talauci dan su yi ma Allah aiki mu kuma yanzu abin da ya damu hita daga talaucin ne in ya zaman tuma mun hita kan mai ma Allah aiki mu dai mu dai rubu da talauci bai da daki ko da kuɗi za a ba mu mai rowa mu dai muna su to su abin da ya damu su shine yaya za a yi su cimma ƴan uwansu da suke da dukiya su cimma su ba wurin kuɗin ba su cimma su wurin ladar da suke samu ko abin da ya dame su kenan to kaga sahabbai suna da kwaɗayin alkhairi kenan suna da kwaɗayin aikata ayyuka masu kyau haka ya kamata musulmi ya zamanto sa'annan kuma suna da wato kwaɗayi mai ƙarfi a wurin aikin alkhairi tunda kaga da aka gaya masu kuma suka je suka yi masu kudin suka ji ba su ce ya rasulullah mu ai mama addu'a mai kudi ba ko ba haka ba kuma san san akwai addu'a ne wanda za a musu samu kana ka su ba su kawo kuka dan manzo Allah ya musu addu'a su yi kudi ba su suna so dai a gaya masu hanyoyi da za su samun lada da kusanci wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda abinda yake nuna ƙarfin kwaɗinsu akan alkhairi abinda mutum baya iyawa za ka ga ya shiga damuwa abinda ya fi ƙarfin ka Allah ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha duk abinda baka iyawa to Allah subhanahu wa ta'ala bai dora maka shi ba duk abinda ya fi ƙarfin ka to Allah bai dora ma ba to amma duk da haka nan damuwa suke yi yaya za a yi su ma samu dama su aikata wani aikin alkhairin da ƴan uwansu suka aikata suka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala akan shi wannan kuma hadisi yana karantar da mu wato muhimmancin a neman lada wurin Allah subhanahu wataala, kuma yana karantar da mu cewa sadaka ba ta kadaituwa da kudi kawai. Ana yin sadaka da ba abinda ba kudi ba, kamar yanda hadisi ya nuna mu, kuma wanda da yake mai kyau kuma ne daga mugun aiki. Domin wannan abuwa guda biyu, kiran mutane ne zuwa gaban Allah, sannan kuma kame mutane ne daga saban Allah, wannan kuma shine mafi alheri daga amfani da dukiya. Haka ma ilmantar da mutane ilimi mai amfani shi ma sadaka ne. Ko idan ma tabna adam qada amaluhu illa min thalath, daga cikin su au ilmin yantafa'u bihi, ko mutum ya karantar da ilimin da yake ta amfani da shi, sadaka shi ma sadaka ne. Haka karantar da mutane alqur'ani mai girma, karantar da mutane alqur'ani, karantar da mutane ilimin mukana addinin musulunci, da kuma zanna ka koyar da mutane karatun alqur'ani mai girma tun daga babban baku har ta tashiya hawwa sallah har ta tashiya mutum ya karanta, ya sauka ya dawo ya karanta qur'ani, ya kai inda za ya rubutawa, a ce duk kai ka koya mai, kai ka dauki wannan nauyin wahalai, ayyaka yin da shi ma ya zamanto alaran ba a san ba karaman lada za ka samu wurin Allah ba. Mazala ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairin ku shine wanda ya koyar da alqur'ani kuma ya koya. Da kuma daga cikin sadaka akwai gusar da shara daga hanya, mance gusar da shara, ana zuba shara bisa hanya a samu matasa, zalatan matasa masu kokari masu kishin unguwa da gari su share, ko akwai wasu ramu bisa hanya zo su ciccike su, ko akwai rere da yake hana mutane biya hanya su zo su jaye reren, kamar yadda zaka ga wasu wurare mutane na wannan kokarin. Wannan aiki ne na taimako na jin kai, wanda ya kamata duk wanda ya zo ya wuce ya dan tsaya ya taimake su, saboda sun sa kansu ne. Dan karawanka dala goma in tana ba sai ga sun tara wani abu, amma kowa zai zo ya wuce fa, wanda da can sai kai ta dubara ka wuce, yanzu kuma ka zo ka wuce, ko ba sa su aka yi ba, ba wani ya sa sai ba, ba wani ya dauki nauyin su yi ya biya su ba. Yana ya kamata duk wanda ya wuce mai dala goma, mai karago, mai ashirin, kai mai jika ma ya ba su, sun taimaka ka zuwa ka gaya shi nan, duk sun jaye shi sun muku hanya ga taran, kawai sai ka zo ka wuce. Aiki ne mai kyau, za su samu lada, kuma kai ma ya kamata ka kara musu kwarin gwiwa. Amma mutane ba haka muke ba, wanda inda ba su yi wannan aikin ba wahala za mu sha sosai. Da kuma kokarin kawo ma mutane abin da yake mai amfani gare su, da kuma kokarin tunkuɗe ma mutane cuta da duk wani abu da zai cutar da su a rayuwarsu, duk sadaka ne. Da kuma yin addu'a ga musulmi shi ma sadaka ne. Kai addu'a ga musulmi ka ce matsalar da suke ciki Allah ya yi musu, alherin da suke ciki Allah ya tabbatar musu da shi, Allah ya rike musu, lada za ka samu. Da kuma yin istighfari ga musulmi ka ce Allah kai gafara ga 'yan uwana musulmi, rayu da matattu, sai za ka samu lada wannan istighfarin da kake a wurin Allah subhanahu wataala. Sannan hadisi yana karantar da mu cewa mai neman fatawa wato yana iya neman abinda bai gane ba na dalilin abinda aka bashi amsa, kamar yadda wannan sahabi manzo Allah ya ce wa fi buqi ahadikum sadaqa, sai ya ce a wayati ahaduna, dayan mu zai je mashawatahu wa yakunu lahu bihi min al-ajr, ya zamanto yana da lada. Kaga yana neman dalili ne, ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyan bukata tare da iyali shi ma sadaka ne. Ya halitta idan mutum ya tambayi malami wata mas'ala, malam ya ce mai eh ana yi koko ba a yi, to yana iya tambaya ina dalili, yana iya tambaya ina dalili cikin mi, cikin ladabi da biya, kamar yadda wannan ya kaga cikin ladabi ne, babu taurin kai a ciki, ko babu lena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga kenan sannan kuma hadisi yana karantar da mu cewa malami yana iya faɗin dalili na waɗansu abubuwa waɗanda dalilin sa ya boye ga mutane ba su gane ba kamar da annabi alayhi salatu wassalam ya bayyana ma wato wannan mai tambaya din sannan kuma hadisi yana karantar da mu yin niyya a cikin abubuwan da suke ba ibada bane halattattun abubuwa ne wanda musulunci ya halatta mu yi su to ana so kai niyya a cikin su domin ita wannan niyya da take mai da ai suke mai da waɗannan abubuwan da suke ba ibada ba su koma ibada su koma ayyuka na mi ayyuka na lada saboda mi saboda niyya ta kwarai niyya ta gaskiya domin kwanciya da iyali ba ibada ba ne rayuwa ce kamar abinci ne kamar shan ruwa ne kamar sa sutura ne duk ba ibada ba ne abubuwa ne na al'ada na rayuwa to amma in kai su da niyya mai kyau in ka sa kayanka da niyya kyakkyawa bare in sa kayan nan saboda in samu natsuwa in yi karatun Qur'ani ko saboda in samu natsuwa in yi salloli za ka samu ladan mi za ka samu lada wurin Allah amma in ka sa su haka ba ka yi wannan niyya ba ko ba ka ba Allah laifi ba muna ganewa ko? Yawwa da haka kenan duk lokacin da za ka yi wani abu na rayuwarka ya kamata ka halarto niyya cikin shi don ka ji daɗin abin kuma ka samu lada wurin Allah ba ka cika koshi ba kawai in za ka cin abinci ka yi niyyar cewa zan ci wannan abincin saboda yin istighfari da yawa ko saboda yin salatin annabi da yawa ko saboda yin karatun alqurani da ko saboda yin qiyamul layli da yawa shikenan sai ka cika koshi ka ji daɗi cikin ka kuma ka samu lada wurin Allah saboda ka yi niyya mai kyau Allah ya samu dace wannan shine karshen wato abin da ke cikin wannan hadisi mai girma wanda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi babu tambayi ko guda ce yana tambaya cewa a bambanta mai wai kurkurar baki haka nan a kurkura baki da ruwa da kuma sa hannu a yi asawaki da hannu shi sa hannu sunan ya asawaki da hannu asawaki da hannu yake kamar ba ka da asawaki wasu malamai sun ce ka iya sani ka iya saɗan yatsanka ba wurin alwallah ba haka in za ka yin ka fara alwallah sai ka saɗan yatsa ka yi inda ba ka da mi ba ka da icce ba ka da baros ɗin da za ka goge bakinka da shi to sai ka saɗan yatsa musamman in ɗan yatsan naka ya zama to irin na manoma ne mai tauri ne mai garje ne kaga zai goge ma baki da kyau mai laushi ba yi bambanci ke na wannan asawaki ne kake wannan kuma kurkurar baki ana kurkurewa ne kawai akwai bambanci tsakanin shi kurkurar baki wuraren na ba a sa hannu maka yau a fara sai a yi saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan kai tsananta ma al'umma ta ba da na ce su zanki asawaki tare da kowace arwalla ko kuma wurin kowace arwalla ko wurin kowace sallah kawai kenan ana son kai asawaki ne ba wai cikin arwalla ba wajen arwalla wannan mun sha gani shi amma ita arwalla cikin ta babu asawaki cikin ta kurkurar baki yake ka zuba ruwa cikin bakin ka motsa ko ina ka zidda in kai so daya in kai so biyu yayi in kai so uku yayi shine kawai Allah ya sa mu dace Allah ta'ala karbi ibadodin mu gaba daya amin Allah ka sa mun yi su a daidai ya Allah. Amin. Allah ka maimaita mana ka ƙara maimaita mana. Amin. A cikin lafiya da koshin lafiya. Amin. Allah subhanahu wataala ibadodin da muka yi cikin wannan wata mai albarka da ya wuce na kuɗi, na aljihun mu, na gangan jikin mu, na bakunan mu, na idanun mu, na kunnuwan mu, na hannuwan mu, na ƙafafun mu. Da gangan jikin mu gaba da Allah karbe su ya Allah. Amin. Allah ka sanya mana cikin asusun ajiyan mu a wurin ka ya Allah. Amin. Ka sanya mana ka dora mana su a sakelin ayyukan mu ranar alkiyama. Amin. Allah ka samu yinsu daidai ya Allah Allah ka samu na cikin wadanda ka karbe su ya Allah wadanda kai musu gafara wadanda ka yanta su daga wuta ya Allah ka yanta mu da mu da iyayen mu maza da mata da mu da ƴan uwan mu maza da mata da mu da iyayen mu maza da mata da ƴan uwan mu musulmi maza da mata da kakannin kakannin mu maza da mata da makwabtan mu maza da mata da dukkan al'umman musulmi gaba da ya Allah Allah ka yanta wuyoyin mu daga wuta ya Allah Allah ka sai ya mu cikin wadanda suka samu gafararka ya Allah da rahmarka ya Allah kuma Allah ka kai mu badin bada da da ya Allah amin Allah ka kara maimaita mana da alkhairi ya Allah Allah ka sa badin mu nan da ranmu da lafiyar mu ya Allah Allah ka sa ma badin haka mun hilahiya ya da bada ya Allah ya da bada ya Allah amin Allah ka nuna mana haka ya Allah Allah ka nuna mana ya Allah amin Allah karbi badodin mu gaba da ya Allah ka sa mu dace ya Allah amin Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafiya daukaka da kyawun ayyukan da muka yi ya Allah Allah kai mana gafara kai mana rahama kai mana budi na alkhairi ya Allah Allah ka ba mu kanka hana mu ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah Allah kada ka jaye taimakonka daga gare mu ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan hanyarka ya Allah Allah ka sa mu tsira ya Allah Allah ka sa mu tsira daga jahannama ya Allah Allah ka sa mu samu aljanna ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da ya Allah yaran maza da mata Allah ka shirya mana su ya Allah amin Allah ka ba mu damar tarbiyyar su ya Allah amin Allah ka ba mu ikon tarbiyyar su ya Allah amin Allah ka kare mana su daga sharrin shaydanin mutane da aljannu ya Allah amin Allah ka dora su bisa godabi da hanya ta kware ya Allah amin ya Allah muna roƙonka Allah ka jiro kanmu ya Allah Allah ka shirya mana zuriyar mu gaba da ya Allah amin Allah ka kare su daga lalacewa ya Allah amin Allah ka hada su da tarbiyya kyakkyawa ya Allah hada su da kyawawan ayyuka ya Allah amin Allah muna roƙonka matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ka shirye da su ya Allah amin Allah ka raba su da sace-sace da lalacewa ya Allah amin Allah ka ba su aiki ka raba su da lalacewa amin ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah amin Allah ƴan ta'addan mu Allah ka shirye da su ya Allah amin jami'an tsaron mu Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah amin shugabannin mu Allah ka kare kimtsa su ya Allah amin ka kare shirye da su ya Allah amin ka kare tabbatar da su akan alkhairi ya Allah amin ka nisantar da su daga sharri ya Allah amin Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai ya Allah amin su wasu shawara ta kirki ya Allah ka kara musu tausayin talakawa su ya Allah amin Allah ka kara musu tausayin talakawa ya Allah amin yi musu adalci ya Allah amin Allah da abin da talaka ki ne ma Allah ka sa su samu wurin shugabannin su ya Allah amin ya Allah ka kara tabbatar da shugabannin mu akan alkhairi ya Allah amin ka kore musu sharri ya Allah amin ka kore musu makirci da kaidi ya Allah amin duk wani abu da ke kulla musu mara kyau ya Allah ka nisantar da su daga gare shi ya Allah amin duk wani abu da zai amfane mu ya Allah ka sa su yi tunanin shi ya Allah amin duk wani abu da zai kawo kasan mu arziki ya Allah da cigaba Allah ka sa su tunanin shi ya Allah amin da abin da zai kawo maka san mu durkushewa da talauci ya Allah ka sa su kada su tunanin shi ya Allah amin ya Allah da abin da za su dumbucin su ya Allah ka sa abin da zai amfani musulunci ne da musulmi ya Allah amin da talakawan kasan su ya Allah amin gaba garin mu kasan mu gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali ya Allah amin Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali ya Allah amin ka raba mu da fitina da tashin hankali ya Allah amin Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu ya Allah amin Allah kai ne kake da mulkin arziki ya Allah Allah ka buda mana ya Allah Allah ka buda mana ya Allah raba mu da talauci ya Allah Allah ka kara mana budi na alkhairi ya Allah wanda yake samu Allah ka kara mishi ya Allah wanda baya samu kuma Allah ka samu mishi ya Allah wanda baya da Allah ka bashi ya Allah da shi kuma Allah ka kara mai ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su alkhairi abinda suke nema a wurinka Allah ba komai bane Allah ka fi karfin shi Allah ka ba su ya Allah amin wasu neman lafiya Allah ka ba su ya Allah amin waɗanda suka yi tafiya Allah ka biyo su lafiya ya Allah amin waɗanda suka samu matsayi kuma Allah ka rika musu ya Allah amin Allah ka kare su daga talalabiya ya Allah amin Allah ka amsa mana ya Allah amin ka amsa mana ya Allah amin Allah ka amsa mana ya Allah amin rabbana atina fid dunya hasana wal akhirati hasana wa qina adhaban nar amin allahumma farrij hammal mamumin wa nafis karbal makrubin وقضي الدين على المدينين اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا صعبا إلا سهلته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترت ولا كربا إلا نفست ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأصلح أئمتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمورنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك والتبارض يا رب العالمين اللهم أجل ولي أمرنا بما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أجل ولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أجل ولي أمرنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم صب عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أجل جنود المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر جنود المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين على اليهود والظالمين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن آونهم ومن شايعهم ومن كان معهم اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم يوما أسودا ويوم عاد وثمود وفرعون وسائر الكفار الظالمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين